sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Dubun-dubatar malamai ne suka fito akan titunan birnin Lisbon a jiya Asabar, a ɗaya daga cikin manyan zanga-zangar da aka yi a ƙasar Portugal a shekarun baya-bayan nan, a daidai lokacin da gwamnatin gurguzun ke fuskantar matsaloli da suka shafi tsadar rayuwa. Hadakar ƙungiyoyin malamai ta ce ta yi hasashen samun sama da mutane 100,000 cikin tattakin. Babu wani kiyasi da 'yan sanda suka fitar na waɗanda suka halarci zanga-zangar. Wannan ne karo na uku a cikin ƙasa da wata guda da malamai da ma'aikatan makarantu suka gudanar da gagaruman zanga-zanga a ƙasar Portugal. Malaman da ke kan mafi ƙarancin albashi suna karɓan kusan euro 100,000 a kowane wata, amma ko malaman da ke kan albashi mafi tsoka ba sa karɓan abin da ya haura euro 2,000. Suna kuma son gwamnati ta hanzarta inganta ayyuka. Ministan ilimi João Costa ya ce ana ci gaba da tattaunawa da ƙungiyoyin malaman, kuma suna fatan cimma matsaya nan ba da jimawa ba. 'Yan sandan Tunisiya sun kama wani hamshakin dan kasuwa, Kamel Al-Taif, wanda tsohon na hannun daman hambalaren shugaban ƙasar Zainal Abidin Bin Ali ne, da kuma wasu manyan masu fafutukar siyasa guda biyu, inji lauyoyi. An kama Al-Taif mai shekaru 68 ne a gidansa da ke Tunis, babban birnin ƙasar, inji lauya Nizar Ayed, sai dai bai yi wani ƙarin bayani ba. 'Yan sandan sun kuma kama Abdulhamid Jalasi, tsohon babban jigo a ƙungiyar Ennahda mai kishin Islama da ke adawa da shugaba Kais Saied, da kuma ɗan gwagwarmayar siyasa Kayyam Turki. Tunisiya ta samu ƙaruwar kame da gurfanar da 'yan siyasa da 'yan jarida da sauransu a gaban kuliya, tun bayan da Saied ya karɓe madafun iko a wani gagarumin yunkuri na adawa da Majalisar Dokokin Ƙasar a watan Yulin shekarar 2021. Tun lokacin ne kuma masu adawa da Saied suke zargin shi da mulkin kama karya a ƙasar da aka fara borin ƙasashen Larabawa a shekarar 2011. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ibrahim Zakariya ya fita daga hayyacinsa a lokacin da ya makale kusan kwanaki 5 a ƙarƙashin buragujen gidansa, biyo bayan girgizar ƙasa da ta afku a Turkiya da Siriya a cikin makon nan. Dan shekara 23, mai aiki a wani shagon sayar da wayoyin hannu a garin Jebla na ƙasar Siriya, ya rayu ne da ruwan dauda da yake diga a kansa, kuma daga bisani har ya fara fidda rai ba zai rayu ba. Na ce na mutu, kuma mawuyacin abu ne na rayu, inji Zakariya, wanda aka ceto shi da yammacin ranar Juma'a, yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a gadon asibitinsa a jiya Asabar a garin Latakia da ke gabar teku, inda mahaifiyarsa mai shekaru 60 Duha Nurullah take murmurewa. Kwanaki 5 bayan wasu gagaruman girgizan ƙasa guda biyu da suka yi sanadiyyar rushewar dubban gidaje suka kuma kashe mutane 28,000. Sun sa miliyoyin mutane sun rasa muhallansu, kana masu aikin ceto sun kubutar da wasu da ake shakku ko za su rayu a ciki, har da wani jariri mai watanni 7 da haihuwa. Yakin da Rasha ke yi a ƙasar Ukraine ka iya ci gaba har abada, inji shugaban ƙungiyar sojan hayar Rasha ta Wagner Group a cikin wata hira ta faifan bidiyo. Yevgeny Prigozhin ya faɗa da yammacin ranar Juma'a cewa za a iya ɗaukar watanni 18 zuwa shekaru 2 kafin Rasha ta karɓe cikakken ikon yankin Donbas mai masana'antu a gabashin Ukraine. Prigozhin ya lura cewa yakin na iya tsawaita tsawon shekaru 3 idan Moscow ta yanke shawarar kwace yankuna da dama a gabashin kogin Dnipro. Ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ake shirin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya faɗa a jiya Asabar cewa bisa umarninsa, wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu da ba a tantance ko menene ba, wanda ke shawagi a saman yankin Yukon mai tsauduka a Canada, kwana guda bayan da Amurka ta ɗauki irin wannan mataki akan Alaska.
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da saduwa da ku a wata ƙwarya-ƙwaryar shirin zauren VOA da a yau za mu tattauna abubuwa da suka jibanci harkar zaɓe. Sanin kowa ne cewa Najeriya za ta yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki ranar 25 ga wannan wata da muke ciki, sannan za a yi zaben gwamnoni ranar 11 ga watan Maris mai zuwa. A yau ina tare da manya-manyan baki mutum 5, ko da yake muna jiran na 6. Akwai tsohon ministan watsa labaran Najeriya Alhaji Ibrahim Dasuki na Kande, yana wannan zaure. Akwai sanata mai wakiltar jihar Neja ta Arewa, sanata Aliyu Sabi Abdullahi. Akwai Alhaji Sabo Imam Gashuwa. Akwai Honorable Bala Ammani da kuma Muhammad Salih Hassan. Sai kuma ni mai gabatarwa Madina Dauda. Muna muku maraba da zuwa dukkan ku wayannan bakin. To, an fara kamfe a Najeriya 'yan watannin baya. Duk wanda yake Najeriya ya san yadda abubuwa ke tafiya. Ina so in fara da tambayan tsohon ministan watsa labarai Alhaji Ibrahim Dasuki na Kande. Kaga yadda ake siyasa a Najeriya nan, kaga yadda ake kamfe na neman tsayawa takara a Najeriya nan, ba ma wannan karan ba, na shekarun baya. Yaya kake kallon yadda ake waɗannan yakin neman zaɓe a yanzu?
To, assalamu alaikum. Yanda ake yin wannan campaign, yanda dokar zaɓe ta ƙasa baki ɗaya ta tsara cewa ya kamata a yi campaign, shi ne da ke yi. Saboda babu wanda yake yin nashi campaign ɗin daban da fiye da yanda aka tsara a cikin dokokin da 'yan majalisu suka tsara mana, suka ce ai a cikin dokokin nan akwai abubuwa da yawa da ta kusa. Na ɗaya, akwai maganar kashe kuɗi, akwai daidai kuɗin da aka tsara cewa za a kashe, akwai abubuwa na ta'addanci da aka ce ba zai yiwu ba a cikin campaign da za a yi da sauransu. So fatan shi ne za a ci gaba da haka har ta kai mu gaggacin yin wannan zaɓe da aka saka za a fara shirin 25 ga watan
Fabrairu
a cikin wannan shekaran da ake ciki. So muna fatan cewa za a yi shi a cikin lafiya, cikin lumana, kuma wanda Allah ya ba nasara shi zai ɗauki zaben nan da za a yi insha Allah.
To, barin ɗan ƙara tambaya ɗaya kafin in zo ga mahalarta zauren nan. Akwai ƙorafe-ƙorafe da mutane ke yi cewa ana waɗannan kamfe ɗin, kamar yadda ka faɗi, ana bin dokar zaɓe yadda ya dace a yi kamfe, amma kuma akwai mugayen kalamai da waɗannan masu neman kujerun misali na shugaban ƙasa da sauransu suke ta yawan yi a tsakaninsu. Shin kana ganin hakan ya dace?
Bai dace ba waɗannan mugayen kalamai. Amma babban abin da za mu yi la'akari da shi shi ne yawancin shugabannin ba su suke yin kalaman sosai ba. Magoya bayansu ne suke zage-zage, suke maganganu, suke ɓatanci a cikin abubuwan da ake faruwa wajen campaign nan. Wannan bai dace ba, saboda wani lokaci idan waɗannan kalamu na ɓatanci ya yi yawa zai sa magoya bayansu kuma su shiga wasu hali wanda zai bata tafiyar da ake shi a cikin ƙasa don a samu zaman lafiya da bayan an gama zaben ga baki ɗaya. So fatanmu shi ne dole za su rage waɗannan kalamu marasa kyau na ɓatanci domin a yi zaben nan. A ƙarshe Allah ne zai ba mutum ɗaya wanda zai ci wannan zaben. Sauran kuma dole ne kuma a yi mubahiya a bi shi domin ƙasa ta ci gaba.
To, muna godiya kwarai. Bari in zo gare ka, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi. Ka tsaya takara tun shekara 2015 ko ka kuma sake tsayawa 2019. Menene kake gani bambanci a yadda ake gudanar da campaign din wannan zaben?
Jama'a barkamu da warhaka. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Abinda kawai zan faɗa shine yanayi a canjawa. in akwai wani abin da zai zama watan kamar bambanci ba zai rasa nasaba da yanayi saboda wancan shekarun da aka faɗa da zuwa yanzu abubuwa da yawa sun faru kuma a dalilin haka zai sa dole kamar da masu karin magana kan ce in kiɗa ya canja rawa dole za ta canja amma abu ɗaya da zan faɗa da na san bai canja ba shine ita neman yawon neman zaɓe ko kuma yadda 'yan takara ke yawo nan da can suna bayyana kansu don su yi ma al'umma magana bisa a zaɓe su abu ne wanda yake wajibi ne a yi kuma kowa na iya ƙoƙarinsa da abinda kuma zan ci kila ya fi yawa yanzu shine mu duba irin Facebook ni ne su Instagram da su social media dai abu da ake kira social media
dandalin sada zumunta
to wannan shine babban abu da yanzu ga zaka ga watan ya bambanta da wancan lokacin saboda wancan lokacin bai yawaita kamar yanzu ba kuma mutane da yawa yanzu sun zama kamar yan jaridan kansu shi yasa na yadda da magana da shi
minista
ya faɗa cewa yawancin lokaci za ka ga wasu ma baka san ko su waye bane sai su shirya batanci su kawo video wanda na ƙarya ne a hada wannan a hada wancan a hada maganganu kafin ka sa abin da ke faruwa
an saki
ya tafi duk inda ya kamata amma a nawa fahimta yan Najeriya fa masu hankali ne kuma sun san abin da suke so saboda haka duk abin da ke faruwa ko ya ta faru a ƙarshe dai fatan mu Allah ya sa mu ga ranar da za a yi zaɓen nan lafiya kuma ni ban da wani tsoro ko haufin cewa lallai in wannan ranar ya zo insha Allah za a yi zaɓen nan kuma wanda Allah
ya ba
na imani shine wanda Allah yake so kuma ina fata ɗan takarar nawa jam'iyya Allah Ubangiji ba shi nasara
Sabo Imam Gashuwa barin ji ra'ayinka a game da bayanan da shi sanata ya yi ya kake kallon yadda abubuwa ke gudana yanzu domin na san kai ma ka ga irin zaɓuɓɓukan da aka yi a baya ya kake kallon al'amarin
hakikanin gaskiya assalamu alaikum kamar yadda tafiyar siyasar 2023 nan take nunawa akwai abubuwa da ban tsoro domin abubuwa ne wanda mafi yawan jam'iyyun nan guda biyu wanda suke da ƙarfi APC da PDP tun daga zaɓen fidda gwani an bar karatun a baya domin harka ce aka yi mai ƙarfi ya ƙwata wanda ba aka ke dimokuraɗiyya ba
me kake nufi
ba bari 'yan jam'iyya sun zaɓi shugaba da kansu ba yayin 'yan takarar nan biyu kudi suka tsaya a kasuwa domin kowa sai ranar da PDP ta yi nata yadda tana ta tashi ranar da APC ta yi nata yadda tana ta tashi to ka gano tun daga farko ma shugaban nan
kuma kana da tabbacin haka
tabbas duk 'yan Najeriya suna tare da ni ina da shaida kuma 'yan Najeriya saboda haka ni yawan rage ba 'yan Najeriya waɗannan jam'iyyu masu biyu a ƙarfi mun san su mafiya su mafi mun yi su si hankali da su domin ba su zaɓo shugabanni da gartattu ba farashi aka yi amfani da shi aka sai gwamnoni suka kawo dala jihar su suka fada
shugabanni wannan dai ba gaskiya bane wannan babban zargi yake ba wannan kai ka dade kana siyasa za ka iya ka rantse baka taba hidda kuɗi ka kashe a cikin siyasa
eh amma ba na siyan dala jihar kuɗi na aiki
kuɗi ne
yanzu na zauna nan ai kuɗi ne kawo ne mai nazo mai a mota nazo don kuna hawa
malam sabo
amma siyan dala
jihar kana kallon kayan marmari
saboda haka
kana kallon kayan marmari yanzu kana so ka kawo da
ciniki aka biya su
wannan ta kuma lan kayan marmari yake shi yasa ga shi wannan magana na ta
sabo kaga abin da zargi ya kai ga
san
jan hankalin hukuncin kotun koli
na'am
domin an yi zargi da yawa a abin da ya faru tsakanin shugaban majalisar dattawa Senator Ahmed Lawan da kuma dan takarar da ya nemi wannan kujera tasa Bashir Macina
na'am
to a kotu an ce akwai zargi zargin nan in ba tabbatar da shi akai ba to ba zai taba zama gaskiya ba
na'am
mu a wayannan maganganun da kake yi ba mu ga inda ka kawo mana hujjoji da zahiri cewa an ba da kuɗaɗe ko kuma gwamnoni sun ba da kuɗaɗe ba kai ma anya ba labari ka ji ba
a yayi wutar
to shi wanda aka ba su
kai da aka ba su sun sani
kai da lissa
ga mana anya in ba da abra tare da su ba su da sun karɓa kuɗin zanatsai da Allah da su wanda su je wuce ta wannan takara sosai ba su ba da kuɗi ba an zabe su sun rantse da Allah ai ba san Samir ba sarrafa kudi ba kafin da yan takara amma na ce guda biyu nan gaba ki ɗaya duk jirgi ɗaya dauko su
a kura ga
yan talaka saboda gaba su ara kura ga fili ga bai doke ku tantance
to Muhammad barin ji bayananka kai ya kaji wayannan suka da sabo yayi yanzu na cewa gashi wai ya ce kudi ya taka rawa a wajen fidda yan takara
to ni dai na farkon fadi ni a wannan zabe kamar na APC ni member ne na election monitoring committee na convention na APC
wato kana cikin wanda suka sa ido
wanda kware da gaske ina cikin yan sa ido kuma ina cikin ma yan accreditation da ni aka yi convention awa 24 na APC amma ni ban ga envelope din kudi ba da aka dauka aka ba mu wani wai ya zabu wani amma na ji wai
kamar yadda shi yake bayani yanzu
kamar yadda shi yake
hotel ake rabawa ai
to kai ke da hotel din
to kai ke hotel
da shi yake
kai ke da hotel din kina
da shi da to
amma
da muka sani
duk wayannan zangi da ake magana a kan su yanzu duk an riga an wuce wannan waje saboda haka an riga an sami yan takara a PDP an samu a APC an samu a sauran
a duk jam'iyyu guda 18 za
a yi guda biyu ne manya
a dai manyan kenan sabo manyan kenan jam'iyyu 18 gare mu a wannan kasa
har da shi ba mu nan dangana cikin su
har da shi da shi jam'iyyan abin da ya rage ga mu a yanzu ɗan Najeriya shine mu duba a cikin waɗannan mutane mu duba wanda ya cancanta wanda yake da nagarta wanda muka ga zai fitar da mu ko zai cire mana kitse a wuta cikin halin da Najeriya take ciki yanzu kowa yana kuka kina kuka ina kuka har shi senator yana kuka kowa ma yana
kuka me ya kawo kuka
ake yi
duk ba wanda
ba me ya kawo kuka yanzu
kukan canjin yanayi kukan canjin yanayi saboda mutane na kukan abubuwa waɗanda ba su saba da su ba ko kuma wani sabon yadayi ko maganan kuɗi ko maganan wani abu da shauransu dan adam dai baya rabuwa da matsala a rayuwarsa kuma dan adam baya iya wa dan adam maganin matsala amma yana iya zama sanadin dan adam ya shiga matsala yana iya zama sanadin dan adam ya samu sauki a cikin al'amura to magana na zabe a yanzu muna da mun samu sabon dama yanzu idan ka ji dadin mulkin da ya wuce kai ka san abin da zaka yi idan baka ji dadin mulkin da ya wuce ba kai ka san abin da kai ma zaka yi kuma a cikin yan takarar nan abin da ma ni nake so in yi magana na musamman akai game da yan takarar nan shine abin da ya kamata a yanzu shine ya kamata a ce su fito fili kamar yadda muke zauna a zauren nan muke batu a kansu ya kamata su shigo zaure su fito wannan yawon da makada da kadetade da hauragiyar iska ba ta da amfani ga dan Najeriya a yanzu ba shi bane abin da ya dace shine a zo a gaya mana abin da za a yi mana ta yaya za a yi a yi mana waɗannan abin a ba mu hujjoji mu yadda da hujja kafin mu zaɓi mutum
to a wani dandali kake ganin ya kamata a yi wannan domin ai abin da siyasa ta gada kenan duk har ita kanta ƙasar America da muke kwaikwayanta ana yawon kamfe jiha 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 duk wanda ya fito tsayawa takara sai ya yawon kamfe
kwarai da gaske ko a jihar American ai ana yin debate kuma ko a jihar American ana yin town hall meeting ana zuwa jiha jiha guri guri ana zama da masu sharhi na al'amura da yau da kullum da kuma masu ruwa da tsaki a harkoki na siyasa a fito dan takara da kanshi ya zo ba ya aiki wani ba a ji da bakin shi saboda shi za a zaba ba wai wani ne za a zaba ba wanda ka zaba a matsayinsa ko na gwamnanka ko na sanatanka ko shugaban kasanka shi ne yake da hakkin da zai biya maka bukata ba wanda ya zo raka shi ba
da waɗannan bayanai na Muhammad Salih Hassan za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora
A madadin bakin namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Assalamu alaikum. Ni ne Malam Hassan Ibrahim. Ni aiki na yankan farce a nan a ƙasar Ghana. Ko Ghana ma Kumashi. Dan ban san wani wuri ban da Kumashi. Kumashi ne nisan. Tun da ya sani sana'a ta yankan farce. Dan na ga dai sana'a ce ta yankan farce mai sauki. Tun da kaga shi ne baka da wani jarin da za ka yi wani babban sana'a ko wani sana'a sai da jari. Amma kaga shi yankan farce jari ne dan kalilan ne. Ina dukkan sai a almukus sannan ka samu kas kana da kayanka na yankan farce, to sai ka zo ka yankan farcen ka ba tare da wani kana wani yana bin ka bashi ko wannan maka abin gashi, a kayan hakin kanka ne, ba na wani ba, naka ne ba na wani ba. Shi yasa ina yankan farce. Shi gani gashi shi ne sana'a mai dan sauki. Ni dan Niger ne kuma inda ne manomi na ƙauyen Intuwila, kuma ƴaƴana guda 16 yau shekara ta 60 da wasu 'yan watanni. Lalle abinda nake noma, ina noma hatsi da wake da dawa da gujiya, abin noma na kenan. To daga ciki abinda ya sa nika taho nan, lokacin in ga kaman abincin bai yi ba, bai samuwa, na ga kamar ruwa kasan mu muna da ƙarancin ruwa, wani bi ruwan su zo kuma ruwan su kisa yanke, sai an ɗauko hadari gashi da haƙi sun kai isar su yi ba su yi ba sai su abin. Shi yasa sai ce to bari ni yi wata hiyar zani zaka nan. Ta lokacin da taso daga Niger zakuwa Ghana, akwai wanda ya bani lalle zai ta yi Abidjan. Ya zo nan ya biyo ya ga lalle ana samun kuɗi, amma huce ana sun kai Abidjan. Amma ce min lalle in ka tsaya nan Ghana ya haka ka yi da Abidjan. To ni ma nizaka Ghana ne ga lalle ta hi Abidjan, da Abidjan ma na taɓa zama Abidjan. To ni ga Ghana kin ta hi zama Ghana ta hi zama Abidjan. To tun wani lokaci ne yanke zuwa Abidjan, da komunan da zama tun kasan tun da nake zuwa can, tun akwai ofo da rai ne. Amma duk gwamnatocin da sun ka hau na Abidjan, wallahi ban san in zo Abidjan ba, sai dai Ghana. Gana ne yanzu ne gana dai ne nan na gana dai ne yanki cibiya nan na ko ina yanzu kamar dai a ce mahaifata ma nan take. Shekarar da ni shigo Gana ina lissahin tun shekarar da Babangida ya karɓi mulki ga Buhari, shine mulkin Soza. Yau ina ganin shekaran ta kai 30 ko da wani abu ma. Ni ban tun da ni shigo Gana ban san wani birni ba banda Kumashi. Ban san wani birni wanda Kumashi, ko Kumashi ma Ababu, ko Ababu ma Lambatu. To lalle ni da na shigo ban samu wani ƙalubalen komi ba, sai an ka tambayin takarduna ni ba da shi kenan na guciki ba babu wani ƙalubale ne abin da samu. To lalle lokacin da shigo Ghana sun san ana yankan farce, wasu ma ba su sani ba, don wasu suna mamaki lokacin da shigo, wasu ma suna mamakin kakana a kai, suna jirin kakana yankan farce yake. Amma kuma wasu sun sani, don akwai Hausa da yawa. Dan hilin goro nan muke zuwa da hilin goro da kuma nan cikin kasuwa. Tun lokacin da ni zo Ghana, tun lokacin nan ban samu wani ƙalubale da ni samu sai lokacin corona. Lokacin corona lalle in muka aka tsaida mu gida shede sati uku ba mu kewaya ba. Kuma shi ne muke abincin da muke ci ma Allah kawo mun shi ne akai. Abincin da muke ci shi kama kawo mun shi ne akai, daga nan muna nan zamani. Amma daga ciki gida ma suna samu ba su abinci, ba mu samu mun ka ba su abinci. Kuma daga baya an ka bude mu, mun ka kewaya ta mutane suna kyaman mu, ba su yarda mu zo mu musu yankan farce. in muka zo kusai kana da ma sanadiya ko ka za su kawon ka sai kage ya gani kana da ita to kai sa akai ma mutum biyu gyara ko uku shikenan ka komo gida babu wani abincin da kai sai kuma abincin da akwai wani malami nan ma kusa shi yana kawo mana abinci ne ko da wani lokaci wani dogo hori ne namun ce sunan shi shi na kawo mana abinci muna cinin yangana duka mudane jama'a da sunan wurin eh daga ciki kuma kaji kalubalen da muka samu kenan wallahi mu'amalar mu da aiki da jama'a alhamdulillah eh alhamdulillah ka gani yanzu ni da ina da in ka ga yanzu ban buga ma almunkashi amma ko ni har a biyo ne gida nan a zaka a kira ni yanzu in yi aiki yanzu nan ma muna wannan aiki muna wannan abun akwai yanzu an zaka an kira ni ina nan na kyale na ban yi magana ba an kira ni yanzu in yi gyara alhamdulillah Allah ya ma jama'a gana albarka
magana songo ne baka san songo biyowa ai sabba
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.